الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا 29 نيكو 29 ko 30 to 30 ga watan Zulhijja hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 6 ga watan 7 miladiya ta 2024 kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa mai albarka ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitabi was Sunna littafi ne na babban malami Dr. Abdussalam Ibn Abdullah Sulaiman littafin da yake ya kunshi bayani akan tarbiyar yara a musulunci a cikin hasken Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma shine darasi na 17 a darussan da ke gudana a cikin wannan littafi mai albarka a darasi kusan wanda muka tsaya a kai wato shine darasin da yake magana akan tarbiyantar yara akan san malamai da shugabanni a tarbiyanci yara yana daga cikin tsarin tarbiya a tarbiyanci yara akan san malamai a kuma tarbiyance su akan san shugaba shugabanni na kware shugabanni na gaskiya shugabanni masu adalci lalle a sanya wa yara kaunar irin waɗannan shugabanni a sanya musu ainihin wato kaunar malamai wayanda suke kira zuwa ga Allah suke kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mun yi dogon bayani da maganganun da malamai suka yi a karkashin wannan gaba mun karanta maganar Al-Qadi Iyad Al-Yahsabi da kuma maganar Sheikh Abdul Aziz bin Baz maganar manyan malamai duk sun tattauna akan wannan bangare da kuma irin abinda ya kamata a ce yara sun tashi da shi game da wannan janibi mai matukar muhimmanci Alal Muallif rahimahullahu ta'ala wa qala Sheikh Salih Al-Fawzan rahimahullahu الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كتاب والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهما من أشد المحرمات بعد الشرك ولا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور هذا أشد لما يترتب عليه من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن لولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط الشيخ صالح الفوزاني كتاب والكلام في ولاة الأمور واتو ينز مغنغنو غمد شواغباني من الغيبة ينادك تكين غيبة والنميمة دا النميمة وهما من أشد المحرمات كما واتنن ين غيبة شواغباني دا ين النميمة غمد سو ينادك تكين mafiya tsananin abubuwan da aka haramta ba'a da shirki bayan shirka da Allah wala siyama idha kanat al-ghibatu lil ulama musamman in gulmar ta kasance gulmace da ake yi akan malamai wal wulatil umur da kuma shugabanni hadha ashaddu wannan shi ita ce ghiba da tafi tsanani fiye da yin gulmar
wanda ba malami ba fiye da yin gulmar wanda ba shugaba ba duk da cewa gulma gulma ce kuma kowace gulma ainihin wato haramun ce ba kuma aso amma kamar yanda muka sani girman kai ne amma manzo Allah ya ce girman kan talaka yafi muni zina duk sunanta zina amma zinar tsoho tafi muni an gane ko ƙarya dukkanin ta sunanta ƙarya amma ƙaryar shugaba tafi muni to haka shi ma duk giba gulma gulma ce amma a ce gulmar da aka zauna ana yi akan wato gulman malamai ake ko gulmar shugabanni ake to wannan gulmar ta daban ce tsananin ta da munin ta da laifin ta yafi yin gulma da wanda ba malami ba yin gulmar wanda ba malami ba kuma ko ba kuma shugaba ba sai Sheikh Salih Al-Fawzan yake cewa lima yatarattabu alaihi min al-mafasid saboda gulmar malamai da gulmar shugabanni abinda yasa tafi tsanani da muni saboda irin barnar da take tattare da yin gulmar akan waɗannan bangarori guda biyu min tafriqil kalima na rabakan al'umma wasu idan da muna na zato li wulatil umur ga ainihin wato shugabanni wa ba'sil ya'as fi nufusin nasi wal qanut da kuma motsa wato fudda rai wato motsa mutane su zamto suna fudda rai suna kuma yanke kauna game da shugabannin su ma'anan ana yin gulma ana fadar irin laifukan shugabanni to kamar ana kariya wato zuciya ana kuma kariya gwiwar ana sace gwiwar talakawa waɗanda waɗannan shugabannin suke shugabanta cewa in har ana kullun a ce shugaba yayi kaza shugabanni sun yi kaza to kaman wannan baya taimakawa waɗanda ake shugabanta domin kullun gani suke kai kasar nan ta lalace al'amura ba za su gyaru ba haka za mu yi ta hakuri kaza kaza da haka dan sare da ake da shi na cewa la taqanatu min rahmatillah kar ku yanke kauna da rahmar Allah kar ku yanke kauna da rahmar Allah to in kullun za a dinga yin gulma shugabanni kullun a dinga fadan aibun shugabanni to ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da zai sa talakawa su yanke kaunar samun gyara talakawa su yanke kaunar samun canji talakawa su yanke kaunar adalci daga shugabanni ya talakawa su yanke kaunar samun sauki da sassauci daga shugabanni saboda kullun abin da ake tattaunawa akan shugabannin ga irin ainihin wato abin da ake tattaunawa wannan shine maganar da Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ya faɗa a cikin ainihin wato al-ajwabatul mufida an as'ilatil manahijil jadida a shafi na 60 walaqad istadalla al-ulama min as-salaf wal-khalaf ala dhalik kuma ba wai malamai ne yanzu ba malamai daga cikin magabata da waɗanda suka biyo bayan su duk sun kafa hujja akan rashin gulmar malamai da shugabanni da kuma cusa tarbiyyar kaunar su a cikin zukatan yara ala zalika bil ahadithi thabita da hadisan da suka tabbata anil mustafa sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa min zalika yana daga cikin hadisan da aka ruwaito عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكربو حديثي دقى عبد الله دان عباس الله يكارى مسيادة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من رأى من أميره شيئا يكرهه duk wanda yaga abin da baya so game da shugabansa yanda shugabansa yake shugabantarsa baya san haka wasu dabi'u na shugaban ba sa masa dadi wasu halayyar na shugabanni suna kona masa rai baya so ga shugabanni shi ya shiga rana ya sha wahala ya zabe su da sa rai da fatan za su kawo masa ci gaba da fatan za su kawo masa sauki da fatan za su kawo masa yalwa da fatan za su kawo masa zaman lafiya amma sai yake ganin akasin haka game da shugabannin to menene magani annabi sallallahu alaihi wasallam kaga a wannan hadisin ya nuna ana iya samun shugabannin da suke ba masu adalci ba ana iya samun shugabanni azzalimai ana iya samun shugabanni waɗanda ba masu tausayi ba ana iya samun shugabanni waɗanda abinda ya kamaci waɗanda abinda waɗanda ake shugabantan suke bukata ba shi suke yi ba duk ana iya samun haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu, duk wanda yaga wani abu da baya so kuma game da shugabansa, manzo Allah yace falyasbir, yayi hakuri. Manzo Allah yace kai hakuri, kace ba za ka yi hakuri, wato me kake tsammani? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yace satajiduna ba'di athara, za ku samu san kai ga shugabanni, su fifita wasu mutane, su fifita ƴan gidansu, su fifita iyalansu, su fifita abokansu fiye da maslahar al'umma gaba daya. Annabi ya ce dama za a samu shugabanni irin wannan bayansa. Annabi ya ce amma ku yi haƙuri har mu haɗu da ku a tafki. Wannan duniya dai ko kana jin daɗinta dai barinta za ka yi, da haka ba matabbata ba ce gidan jarabawa ne, kuma kowa da irin jarabawa da ake masa. Mu ga irin jarabawa da muka samu kanmu a cikinta. To da haka rashin haƙurin ba dai zai canza komai ba. Shi yasa koyi da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da zai warware maka matsala. Duk sanda ka shiga cikin damuwa, a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganin damuwarka. Duk sanda ka shiga cikin kunci, da izinin Allah in ka koma wajen manzon Allah zai baka mafita. Duk lokacin da kunci yayi kunci a cikin sunnar annabi da karantarwarsa, akwai maganin wannan kuncin. Bal ma za a iya gaya maka wani kunci da ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin sahabbansa wanda ya fi kuncin da kake ciki a yanzu, ko a jiya, ko a yau, ko a gobe. To waɗannan abubuwan na daga cikin komawa zuwa karantarwar musulunci a dukkan halin da aka tsinci kai. Wannan shine babban mafita, kuma anan waraka take. Da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san za a samu shugabanni marasa tausayi, kamar yadda muka ambata, marasa imani, marasa kishi, waɗanda kansu suka sani, san zuciyarsu suka sa a gaba, tara abin duniya shi suka sa a gaba, ba maslahar al'umma ba, za a iya samu wannan. To me ya kamata a yi fito na fito, a yi tawaye, a yi fito a yi zanga-zanga? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba. Me ya karantar? Na gyara halina, ka gyara halinka, ka yi abin da ya kamata na biyayya ga shugaba. In shi kuma ya zalunce ka, shikenan za ku haɗu da shi a kotun Allah ranar tashin alkiyama. Wannan shine. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yaga wani abu da bai masa daɗi ba game da shugabansa, falyasbir alaihi, yayi haƙuri akan wannan shugaban. Kwana nawa ne tenuwa, kwana nawa ne kafin shi wasu sun zo, shi ma zai zo ya tafi. Lau damat li ghairihi lama wasalat ilai, da in an zauna dindindin wani baya sauka ya ba wani, da kujerar bata zo kansa ba. Kyale shi jiniyar da ake busa masa, da sai kayi da ake mar, da kudaden al'umma da ke hannunsa yake tasarrufi da su, wata rana sai ya zama abun tausayi, zai zama khabaru kana. Akwai waɗanda suka gabace shi sun zama khabaru kana, ba a jin su, ba a jin duriyar su, kuma ga cututtuka. Allah ne kadai ya san irin nukurkusar da yake musu internally, kai ne baka gane ba. Na fata an gane. To wannan shine ka'idar Allah madaukakin sarki. Allah baya son zalunci, kuma ba a taba yin zalunci ba aka wanye lafiya. Da haka dai na ganin kamar mutum ya samu dama, kan ya samu dama wani ya samu, da bai amfani da damu ba, ya al'amarin ya kasance gare shi. To da haka al'amuran suke. In kai haƙuri, shi ma zai zo ya ƙaraci duk abin da zai yi, kuma zai tafi. Ko dai mulkin ya ƙare ya bar shi, ko kuma shi ya ƙare ya bar mulkin. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu, domin yanda sha'anin da al'amarin yake, man faraqal jama'ata, duk wanda yayi tawari ya rabu da jama'ar musulmi shibran daidai da taki daya ko dani daya, famata, kuma ya mutu a wannan wariyar, mata mitatan jahiliya, manzo Allah ya ce ya mutu irin mutuwar maguzanci, yayi mutuwa irin mutuwar maguzanci. Ma'ana ba wai ce maka akai fashi wa gabanin nan abin da suke daidai bane, ba an ce zaluncin shugaba wani abu ne mai kyau ba, amma ana gaya maka cewa rabuwa da shi, da yiwo shugaba tawaye, wannan hadarinsa da illarsa da kuma abin da zai biyo baya ya fi muni fiye da halin da kake ganin kana cikin sa. Shi kuma musulunci ko da yaushe babu gidajen addini bane. Addini ne wanda in yaga cuta ta zama guda biyu, dole sai an yi daya. To sai ya duba mai dan dama-dama, sai ya ce a yi ta. Tunda babu makawa, sai an samu ɗaya daga cikin zarar cutarwa guda biyu, to sai a duba maka mai dama dama. Shugaban nan baka jin dadin sa, shugaban nan gashi gashi, amma barar da shi a barke da yaki, a dinga kashe kashe a ƙasa ta rikice kamar yanda kake jin labari a wasu wurare, kamar yanayin da kake ciki ya danfu dama dama. Abinda kawai ake so ka fahimta ke, ba wai ana nuna cewa yanayin da kake ciki yanayi ne mai dadi ko kuma ba ka da hakuri ba, yanayin lalle ba mai dadi bane, kana cikin wahala, amma wannan wahalar mai sauki ce akan yaki. Shi ne kawai abinda ake so ka gane. Shi yasa annabi ya ce duk wanda yayi taware yawa ruwa su tsirarin mutane suka ɗebi makamai suka yi ainihin wato zanga-zanga ko kuma suka yi wa gwamnati tawaye kuma ya mutu garin haka, to in ya mutu ya yi mutuwar jahiliya. Wannan hadithi Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujalladinsa na 4 shafi na 290 a hadithi na 2488. Imam al-Bukhari hadithi na 754 ya ruwaito shi, da kuma hadithi na 7143. Imam Muslim ma ya ruwaito shi a hadithi na 1849 a babi na 55. Wa an Iyad bin Ghunum radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي من أراد أن ينصح لذي سلطان دو واند يكي سو ييو شوغبا نسيها ينا سو ييو غمنا نسيها ينا سو ييو شوغبا نكسا نسيها ينا سو ييو تيامن نسيها كو سركي كو حاكمي كو دغتي كو مي انغوا إن وإنن شوغبا نمتن يغسنا كسكوري ko ya gansu abin da ya kamata ba shi suke yi ba, ko sun yi sakaci da wani wajibi, ko kuma ga wani abu muhimmi ba shi suka ba wa priority ba, kuma ya ga yana da damar ya keɓanta da wannan shugaban ya masa nasiha, to duk wanda yake so ya shugabansa nasiha fala yubdilahu alaniya, kada ya masa nasiha a bayyana jama'a, kada ya dauki lasifika ya ce yana wa shugaba nasiha, kada ya hau kan mimbari ya ce yana wa shugaba nasiha. Shine fala yubdilahu alaniya, kar ya bayyanar da nasihar da yake wa shugaba a fili. Kenan kaga ana son ka samu lokaci kayi kokarin ka samu appointment, kayi kokari ka ganshi in hakan akwai imkaniya, ma'anan akwai imkaniyar hakan, to haka yake kamata. In babu imkaniya, to sai ka bi wasu wasa'il da kake ganin sako zai kai zuwa gare shi in har ka isar. Wal ya'khudh bi yadi, ya yi riko da hannun shugaba ya ce to na shigo ba dan ka bani kujeran maka ba, ba dan ka bani floti ba, ba dan ka ban kwangila ba, ba dan ka bani kudi ba, ba wai masallaci nake so ka gina mun ba, ba makaranta nake so ka gina mun ba, abinda ya kawo ni wajenka na zo in gaya ma cewa ana cikin mawuyacin hali, ka ji tsoron Allah, ka tausa satin da kai Allah ta'ala ya ba wa damar talakawa lalita su tana hannunka, ka sassauta wa mutane ana cikin wahala, mutane suna cikin yunwa, mutane suna cikin fatara, ana cikin matsanancin hali, ana cikin halin rashin tsaro, ana cikin kaza, kaza ya lalace, kaza ya tabarbare. Sai naga nayi amfani da wannan dama dan isar da sako zuwa gare ka. Allah ya taimake ka, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya buɗa maka tunani, Allah ya haɗa ka da abokan aiki na ƙwarai, Allah ya baka ikon sauke nauyin da ka ɗauka. Kenan, inda duk malamai suka keɓance da shugabanni haka suke gaya musu za a samu sauki. Amma wasu suka je la Allah ba wannan suke gaya musu ba, abin da zai wa shugaba daɗi ake gaya masa, ko kuma ma maula, ko kuma neman kwangila, ko neman kujeran maka, ko wani abu mai kama da haka. Da dukkan kila manyan gari da ake ganin suna da damar su je su kebe da shugaba, la'alla in suka kebe bukatunsu suke gabatar masa ba bukatun al'umma ba, wanda kila wannan na daga cikin musabbabin da za a ga cewa ana samun masu kusantar shugaba amma shugaba baya canzawa, saboda masu kusantar tasa ba waɗanda ya kamata su kusance shi bane, ba waɗanda za su gaya maka gaskiya bane su kuma yi masa nasiha tsakaninsu da Allah. Da haka wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadithin, wanda yake so yayi wa shugaba nasiha, ba ya wani shugaba nasiha a gidan radio kawai ka fito kai ta surute ka ce kuma nasiha kake wa shugaba, a wannan ba nasiha bace, ba ya wa shugaba nasiha alaniya, sai dai in dukkan wata hanya, dukkan wata wasa'il, wata wasila min alwasa'il da ya kamata sakon ka ya isa, abin ya gagara. To idan kana da hanyar da kake ganin in kai sakon zai kai zuwa gare shi babu laifi kai ya zama darura kenan amma ba haka ake so ba fa in sami'a minhu zalik fadhak idan shugaba ya ji abinda wannan da ya masa nasihar yayi masa nasiha akai ya kuma dauka fadhak wannan ruwansa wa illa idan da ka kebe da shugaba a wajen wani taro ko a wajen ɗakin wajen cin abinci ko kuma kila a jirgi ko a tasha ko a wani guri dai ka samu damar ga kaga shugaba ka isar da sako zuwa gare shi na yanda ya kamata ya sauke nauyin al'umma da ke kansa in ya ji ruwansa wa illa in yayi burus bai ji ba kana addallazi alai shi wanda yayi nasiha ya sauke nauyinsa ya bada abin da aka dora masa kai abin da aka dora ma kenan kuma kai su kansu malaman da suke samun kebanta da shugaba in suka kebanta suka gaya maka gaskiya suka fito da matsalolin al'umma yayi buri sai ki dauka sun fita duk da cewa kuma al'umma wani lokaci sai a ce ai an gansu sun je amma kila ba gaskiya suka gaya wa shugaba wannan kuma su uzzan ne wanda ba a so kai shi in aka ce wane wani mai fada ajiya kebe da shugaba ko kuma wasu malamai sun je sun ga wani shugaba to a kyautata zaton gaskiya suka gaya masa amma ka sani shugaban nan kaman yanda kai ma kana da kujera guda biyu ana iya gaya ma gaskiya ka dauka kai din da ba shugaba ba kowa ba kuma a gaya ma gaskiya ka ki dauka gaskiya nawa aka gaya ma kai ma a matsayin ka na ba shugaba ba kowa ba ka ki dauka da aka ballantana shugaba da yake ganin kowa shi yake so ya ji muryarsa kowa shi yake so ya gani komai a karkashinsa yake duk yanda ya dama haka za a sha to kaga wannan min babi aula a gaya masa ga shedanu ga yan zuga ga yan bambadanci kusa da shi ga kujeran mulki ga giyan mulki ga kudi ga dama to wayannan su kuma in ba Allah ya yi masa taufiki ba in ba Allah ya yi wa shugaba wato muwafaka ba to wayannan na daga cikin mazuga ga shugaba wanda zai yi buris ya kuma yi watsi da abin da ake gaya masa na gaskiya amma dai wanda ya fada wa shugaba gaskiyar ya fita ya rage shugaba ya dauka ko kada ya dauka an ji wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito shi a mujalladin sa na 24 a shafi na 48 zuwa 49 hadithi na 15,333 haka ibn abi asim a cikin as-sunna ya kawo shi a mujalladin sa na 2 a shafi na ainihin wato 507 sannan hadithi mai lamba ta 1096 wa ana anas bin malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace nahana kubara'una manyan mu sun hane mu min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu sun ce da mu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu umara'akum kar ku dinga zagin shugabanninku la tasubbu umara'akum wannan umarni ne ba wai dan shi shugaban yana da wani tsarki da a'a wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zagin shugaba la tasubbu umara'akum wala taghshawhum kar ku yi musu batanci wala tubghiduhum kada ku kyamace su kar ku kisu wattaqullaha ku ji tsoron Allah wasbiru ku yi hakuri fa innal amra qaribun al'amarin a kusa yake kwana nawa zai yi shugaban kujerarsa gaba ɗaya saura kwana nawa gaba ɗaya shekara nawa zai kaddara yayi shekara 4 ya kuma samu ko ma ta wace hanya ya kuma karawa ba 4 biyu ba kenan shekara 8 ne dole ya hakura dole ya sauka al'amarin mai sauki ne al'amarin a kusa yake shugaba nawa ne yana kan kujerar wa'adinsa ya cika ba na mulki ba na rayuwarsa ba aka dauke shi sauran da yawa inna fi zalika la ayatan liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid na fata an gane da haka manzo Allah ya ce gaggawa ce kuma wannan dabi'a ce ta dan adam in ya shiga cikin hali so yake nan da nan a janye wannan kuma gani yake wane shine matsalar bari maza ya kau to in ya kau din in ba muwafaka Allah ta'ala ya maka ba in ba jin kai ka samu daga Allah ba sai irin sa ya maye gurbin sa ko wanda ya fi shi muni ayita karin maganar larabawa rahimallahu an-nabash al-awwal muna yawan bada wannan misalin ko rahimallahu an-nabash al-awwal to ga kusan yanzu a irin wannan halin ake ciki rahimallahu an-nabash al-awwal an gane ko ka gani to shi yasa in ba koma aka yi zuwa ga Allah ba shi ma wannan ya sauka kila ba ma fata a ce rahimallahu an-nabash al-awwal ba ma fata insha Allah da ka ga al'amuran muna buƙatar addu'o'i gaskiyar al'amari muna buƙatar komawar mu zuwa ga Allah har yanzu komawar mu zuwa ga Allah ba da gaske muke ba duk da ana ganin da zabe zo an koma ga Allah ya danganta shi Allah ya sani an koma zuwa gare shi in ba koma ba ya sani an fahimta ku saboda haka al'amura ne waɗanda suke ga sunan masu wahala fahimta masu wahala sha'ani amma tunda karatu ne ya za kai haka annabi ya fada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce al'amarin yana sauki da haka ko da shugaban ba a jin dadin tafiyar to ayi hakuri fa innal amra qaribun al'amarin a kusa yake wannan shi ma hadithin ibnu abi asim ya kawo shi a cikin as-sunna mujalladi na biyu shafi na 474 a hadithi na 1015 imam al-bayhaqi a cikin al-jami' li shu'ab al-iman a mujalladi na 10 shafi na 27 a hadithi na 7117 shi ma ya kawo wannan magana a wannan hadithi na Anas bin Malik hadithi na 4 wa an ziyad al-adawi qala kuntuma abi bakra Ziyad al-Adawi yace na kasance ina tare da Abi Bakara yace na kasance ina tare da Abi Bakara ta ta minbar ibn Amir a kasan minbarin ibn Amir wa huwa yakhdubu a lokacin ibn Amir yana yin huduba wa alaihi thiyabur riqaq ibnu amir yana sanye da wani yadi sharashara qala abu bilal sai ya ce unzuru ila al amir ku kalli wannan shugaban ku kalli wani yalbasu siyabal fusaq yana sanya tufafi irin na fasikai ma'ana shugaban ne ya hau yana kan munbari yana huduba sai ainihin wato Abu Bilal sai yake cewa ku kalli wannan shugaban ya sanya tufafi irin tufafin fasikai fa qala Abu Bakara sai Abu Bakara ta ce uskut yishuru sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahana sultanallahi fil ard ahanahu Allah duk wanda ya wulakantar da shugaban da Allah ya nada a ban ƙasa Allah sai ya wulakanta shi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahana ai azalla wanda ya wulakantar kamar ya wulakantar wa bi an azahu kamar ya cutar da shugaba au asahu fil ma'ruf ko ya saba wa shugaba a inda shugaba ya umarce shi da aikin alkhairi wani kaulin kuma suka ce man ahana sultanan ai nazara ilaihi bi ainil ihana ya kalle shi da kallo irin na reni to wa ake nufi da sultanallah fil ard wal murad bihi al hakim ana nufin shugaba mai yanke hukunci shugaba kuma aka jingina shi zuwa ga Allah sultanallah kaman yanda ake jingina dakin Allah zuwa ga Allah dan girmamawa a ce naqatullah a jingina taguwa zuwa ga Allah a jingina daki zuwa ga Allah dan girmamawa to shi ma saboda girmama sha'anin shugabanci sai aka ce wanda ya wulakantar ya rena shugaban da Allah ta'ala ya nada ko ya dora ko ya bawa a ban kasa sai ya wulakanta shi sai ya cutar da shi da maganganu sai ya gaya masa bakan magana ya zage shi yayi masa batanci an gane ko ana nufin sultanul haq shugaba na gaskiya alwajibu ta'a wanda yi masa da'a wajibi ce wulakanta shi al-i'radu amma yajibu min imtithali awamiri mutun yake bin umarnin shugaban ya saba masa ya nisanci kuma ainihin abin da shugaba yake umarni da shi yayi fito na fito da shugaba yayi wa shugaba tawaye ya raba kan al'umman musulmi ta hanyar tawaye
wal ma'ana anna man ahana wantaqasa min qadari man a'azzahu Allahu bisaltana
ma'ana duk wanda ya wulakanta ya rage daraja da matsayin wanda Allah ya girmama shi ta hanyar bashi shugabanci bi gairi wajhi haqqin ba kuma ta fuskar gaskiya ba yayi wa shugaba wannan wulakanci bi gairi wajhi haqqin ba inda shugaban ya cancanci a wulakanta shi din ba bima yudhirru bil umma da misali shugaban yayi abinda zai cutar da al'umma
وفيه تفريق لكلمة المسلمين المتفقة على الحاكم وفيه فتح باب شر
اчкин haka rena shugaba gayawa shugaba magana to a cikin hakan akwai fitintunu da yawa akwai sharrin da yake budewa mai girma game da wannan to shi yasa sai ake gaya maka cewa hakan ba daidai bane kuskure ne
وفي الحديث الحث على تعظيم أوامر الله التي جعل الله لها سلطانا بما فيها من أمر أو نهي أو تعليل أو تحريم
أشكون وانا حديثي دي أكوي قطعي تروا غمدا جرم ما أبن دا الله مدعوك كنسر كي أمرني وان دا الله يدنك وانا زرتدش أمرنن كوهان أهانن شغبا حالة تاوى كوهارم تاوى دا مكبان شنهكا
وانا حديثي شما حديثي نيوان ديكي Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na 34 shafi na 79 hadisi na 20433 haka Imam Tirmidhi hadisi na 2224 wannan lafazin da kaji mun karanta lafazin Imam Tirmidhi ne wa qala hadha hadithun hasanun garibun
to wannan shine karashin magana game da ainihin wato tarbiyantar yara yara su tashi su dinga jin shugabanni da malamai nagartarsu ake ambata ba a zagin su ba a cin mutuncin su ba a yin gibar su wannan yaro ya tashi da wannan an taimaki yaro amma yaro ya tashi da irin yanayin da muke ciki to gaskiya ya taso cikin rudani da hayaniya abu na biyar daga cikin abin da ake tarbiyantar yaro daga cikin abin da ake samawa wa yaro tarbiya shine ikhtiyarul madrasa zabar makaranta makaranta kuma guda biyu ka zaba wa danka makarantar addini makarantar islamiyya ka zabar masa makarantar boko wadda aka fi iya turanci ita ake so ka zaba masa to shine zamu ji ikhtiyarul madrasa na daga cikin inda mutun yake yin kuskure na dora dansa akan tarbiya shine kai ɗansa makarantar da bata dace ba ko ta addini ko ta zamani yambagi lil ab ya kamaci uba an ya harisa yayi kwadayi ala husni ikhtiyaril madrasa akan kyakkyawan zabin makaranta in ta alqur'ani ce zabu makaranta fayakhtarul ajwada lal aqraba kaji ba ya zaɓi wace makaranta ta fi kyau ba wadda ta fi kusa ba in ta boko za ka sa shi zaɓi wace makaranta ta fi kyau in aka ce kyau wacce ce malamanta masu tarbiya tsarin shugabancin makaranta akwai tarbiya ta addini yanayin makarantar akwai abubuwa waɗanda suke kwaɗaitarwa da zaburar da mutum a addini wannan makarantar ita ake so ka zaba wa danka ya zamanto zai je yi turanci zai yi lissafi zai yi dukkan abin da ake yi na sauran darussuka na boko amma tarbiyarsa ba ta lalace ba san Allah da manzansa da san mutanen kirki bai lalace ba a cikin zuciyarsa gaskiya da rukun amana da tausayi da sauran halayya na kwarai duk babu abin da ya gurbata saboda malaman nagartattu ne tsarin makarantar akwai nagarta shugabancin makarantar akwai kirki akwai nagarta akwai imani akwai takawa yaro sai ga in yaje makaranta ya dawo yana imanin sa yana karuwa nagartarsa tana karuwa saboda malaman haka suke shugabannin haka suke daliban haka suke nawa nawa ne wanda dansa da tarbiya bai zuwa ko ina daga gida sai makaranta a makaranta ya lalace yanzu yara nawa ne suka lalace da shan shisha da sauran shaye-shaye kuma a makarantar boko suka dauka. Kaga yaro an ce ba zai iya cizan dan ya ko hannu kasa ba zai iya ciza ba, amma ya lalace saboda muggan abokai, ƴaƴan wasu waɗanda ba masu tarbiya ba, ƴaƴan wasu masu halin da ba kwaba, sun zo sun gwamutsu da shi, shikenan sai ga a hankali naso sai ga ya samu matsala. Rana tsaka sai ga yaro ya canza, sai ga yarinya ta canza, sai ga al'amari ya tabarbare, yanzu ina amfanin badi ba ne. Kuma galibi in aka lalace din karatun ma ba yin sake ba. Da wahala ka ga ya lalace kuma yayi karatu. Dama da ya hau layin shaye-shaye ko ya hau layin tabarbarewa, to za ka kuma karatun ma baya yi. In an kai shi makaranta ko yana cikin masu gudu ko yana cikin masu riot a makaranta ko yana cikin masu ainihin wato kin yin aiki a makaranta da kin mai da hankali da yawace yawace a makaranta da sauransu. Da haka shi yasa aka ce hatta ta islamiyyar ko ta allo din ko ta alqur'ani, duk makarantar da zaka kai danka in ta alqur'ani ne kalli malamin. Ka kalli malaman da suke karantarwar, ka kalli yanayin makarantar. Idan ta islamiyya ce ba kawai kusa ba makarantar, a bayan gidanka take makarantar, a nan tsallaken kusa take, a'a ba nan ake kallo ba. Shi yasa malamin yake cewa uba sai ya zauna yayi kyakkyawan zabi ga makarantar da ya kamata ya kai ɗansa, ba ce akai ka ɗauke shi ka kai shi wanda tafi kowace tsadawa ba, shi ake nufi ba. Abinda ake nufi duba makaranta, fa yaktarul ajwada, uba ya zabi wanda tafi kyau, lal aqraba ba wanda tafi kusa ba. Wa yasalu ahla tarbiyati, kuma kan ya sa ɗansa ya tambayi ma'abuta tarbiya, wa ta'alimi da karantarwa, an nasihina masu nasiha, an afdalil madaris game da mafi makarantun da suka fi. Misali kana so ka kai ɗanka makarantar boko, ka duba wani malami wanda kake ganin yana da tarbiya, kuma malamin koda na bokon ne yana da tarbiya, an gane ko, bayan tarbiyar da yake da ita din kuma sannan zai gaya ma gaskiya, sai ka ce da Allah a nan rukunin nan gurin yaro ne ya taso ko yara ne nake so in sasa a makaranta, wace makaranta kake ganin a matsayinku na wanda a bangaren kuke, kuma na yadda da kai, na yadda da amanar ka, na baka amana, na yadda za ka gaya mun gaskiya, wace makaranta ce ake ganin tafi kyau wajen nagarta da tarbiya da kuma karatu? Tunda ka danka masa ahlul zikiri ne, zai ce a gaskiyar al'amari makaranta kaza ita ce wadda take da irin wannan sufofin. Kaga wannan yana daga cikin abin da ba ma yi. Kawai in ka tashi kawai guri kaza kake so ka kai danka, ko kuma abokinka ya kai dansa sai kai ma ka kai naka, ko kuma makaranta ce ta kusa da gida. Wani lokaci saboda rashin kulawa irin ta mutanen mu, wai ta kusa da gidan ma arniya ce, wallahi sai a bata yara arniya ce, daga jeren wando take zuwa da kanta a bude, kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumila, amma kawai saboda tana kusa kuma tana jin broken, kawai sai a tuttura mata yara. Kuma sai ka ji an ce ba tsada, dubu kaza ne. Sun tashi yara da kallon tsiraici, ba haka uwarsu take ba, yayyansu a gida ba haka suke ba, al'umma ba haka take ba. Ka dauka, ni har yanzu ina kalubale, ni dai ban ga wata makaranta wadda take fitacciya, wadda ta musulmi ce gaba da baya, saboda kyanta arne ya dauki ɗansa ya kai ba. Kai ban sani ba, ba mamaki a samu, amma ni ban sani ba. A ce ga wata makaranta, akwai turanci, akwai lissafi, santa ce ana cin jarabawa, makaranta private school, saboda kyanta wani wanda ba musulmi ba ya ga bari ya dauki ɗansa ya danka shi a hannun shugabanni musulmai, malamai musulmai, dan a koyar da ɗansa turanci da lissafi da sauran hissoshi, ban gani ba. Amma dan Allah ka je har makarantar nan St. Louis na taba zuwa, duk galibin yaran cikinta ƴaƴan musulmi ne, mafi yawan ƴaƴan cikinta za ga ƴaƴan musulmi ne. Da sauran duk wa'inda kake gani fitattun makarantar nan wa'inda suke ba na musulmi bane, amma in ka je za ga ƴaƴan musulmi ne yawanci a cikin su. a Kano ba a Enugu ba ba wani wata jaha da ba mus a Kano to umma kishi ne ba na addinin ba na yare ko kabilanci ko kaza kai ba ka da shi yanzu ba wata makaranta nagartatta da ta kai zaka kai danka sai ka ba wa arni danka ya koyan ma da shi yanzu ba wani musulmi da ya iya lissafi ba wani musulmi mai jin turanci ba wani musulmi da ya iya physics ko chemistry ko sauran dukkan abin da kake so danka ya koya har sai ka dauka ka bashi kudi ka kara masa karfi ya lalata tarbiyar danka kawai dan ya danka ya koyi turanci da lissafi a ranar tashin alkiyama turanci da lissafi aka ce za a tambaye mutane idan mala'iku sun zo mu lokacin da mutun ya mutu marrabuka za a tambaye shi ko kuma turanci za a tambaye shi ko lissafi to wannan yana daga cikin kurakuran da iyaye kan ci amanar ƴaƴansu su da kansu su dauki wuka su burmawa cikin su ka dauki danka ka danka shi a hannun magaucinka kuma lokacin da kwakwalwar yaro take duk abin da aka cusa zai dauka lokacin da take da tasiri wajen koyo da kwaikwayo ba ruwansa da wannan mai kyau ne ko mara kyau kawai tunda ana yi zai dauka yara nawa aka sha na sha jin malamai suna ta magana ga yaro zai ci abinci ya rufe ido ko ya ci abu zai ci abinci yana wannan nunan irin na abin nan da ake nuna musu banda waƙe da zaka dinga jin suna ta yi in an fiye surutu da yawa sai a samu wani wanda shi ma ba gane karatun yayi ba sai a bashi Islamic studies shi yasa kuka zo su ce I had Islamic studies dai ana koyarwa wal madrasatu kaga makaranta da iyaye suke wasa da ita tasiruha azimun wallahi tasirin makaranta da kake kallanta tasirin ta yana da girma fi dalibi ga dalibi fa huwa yaqdi rubu'a yawmihi fiha yana fa karar da daya bisa hudu na yininsa a makaranta ka tura shi tun karfe 8 yana makaranta 9 10 11 12 karfe 1 karfe 2 wasu suna kai karfe 3 wasu har karfe 4 a cikin awoyinsa na yini ya kai karfe 4 me kuma ya rage tun safi ba a hannunka yake ba a gaban baba sai yake ba wajen awa kusan 7 ko 8 ba a hannunku yake ba kuma ba za ka danka shi a hannun amintaccen hannu ba me yasa me ka ne famali ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha yayi awoyin nan yaro dan kankani yana koyan magana ka danka shi a hannun wani wanda baka san nagartarsa ba baka san aqidarsa ba baka san tarbiyarsa ba ka danka shi awa 8 rubu'u yawmihi kuma kai tsammanin ba zai tasirantu da rayuwar makaranta ba ma kila fiye da ta gida in ba ranar hutu ba yana dawowa daga nan kila ma in wanda aka damu da addini ne zai tafi islamiyya can ma islamiyya baka san a hannun wanda ka danka shi ba baka binciki a makarantar take ba baka binciki suwa ke gudanar da ita ba baka binciki tarbiyyar malaman ba baka bincika ba ya da san nan ma ka tura shi yaron sai ya wuni ba a hannunku ba yau haka gobe haka jibi haka gata haka kai tasirin tuwar da zai da makaranta karamin tasiri ne ina gaya ma makaranta a nan za a dinga juya shi a dinga yi masa abin da yake so abokansa abin da suke so kai ta fama da shi ka sa shi ya ƙi kuma abokansa a makaranta su sa shi yi wa huwa ahsanul fatarat kuma gashi shine mafi kyawun fatarat wato lokaci fil madrasati a cikin makaranta ya ta'allamu da zai koyi karatu wa fiha yatarabba afa makarantar zai dinga tasowa ya gama primary still dai makarantar zai dora zai tafi junior secondary school ya gama still dai zai dora zai tafi senior secondary school ya gama ila zai tafi jami'a duk poin nan lokutan zai karar da su ne a makarantar zai dinga karar da su wa fiha yajidu sadiqa a makarantar ne fa zai samu aboki wal jalisa da abokin zama ko ba abokinsa bane zama yana hada su a aji zama yana hada su a cikin lab zama yana hada su a cikin wurare shine zai zama abokinsa wa ala zalika kaga kenan akan haka yajibu alal abi ashe wajibi ne kenan akan uba in yana so fa ku anfusakum wa ahlikum naran aka je ranar tashin alkiyama ya fita a gaban Allah to wajibi ne akan uba an yakuna ala silatin bil madrasa ya zama yana da alaka mai kyau da makaranta bi ziyarati ta hanyar ziyara wallahi iyaye ku ji tsoron Allah ya zama iyaye suna da alaka ta hanyar ziyara ga makaranta ba sai yaro ya zo ya fadi wata ƙarya a ce aje a'a ba sai wani kuskure ya faru ba ba sai wani an maka wani laifi ba ya zama kana da alaka mai kyau ta hanyar ziyarar makaranta in baka da lokaci kana da commitment ko in ka fita baka dawowa da wuri wal muhatafa ga waya tangaraho tarho ma'ana akwai waya ka dan dinga kiran makaranta ka ji in ba za ka samu damar ziyara ba to ya zaman to kana ziyara ta waya ta hanyar tuntubar ya makaranta ya yaro ya tarbiyarsa ya kaza har ma ana aka ce wasu'ali an ahwalil ibn da tambayar halayyar danka awul binti ko yarka wa anil akhlaq game da dabi'un danka ko yarka wal adabi yaya ladabin danka yake ko yarka wal afdika yaya kawayen yarka a makaranta ya abokan danka a makaranta qabala su'ali anil darajat kafin ka tambaye na nawa yayi yawanci abinda muka fi damuwa da shi kenan ya yaran nan ko yana performing saboda na ga kaman kaza kaza a ce ai yana performing well ai yanzu yana daga cikin overall aji sai mutun ya dinga jin dadi kafin ba laifi bane ka tambayi danka yana maida hankali yana karatu yaya kwazansa yana karuwa ba laifi bane amma ba shi bane muhimmi ka dinga tambaya akwai form teacher din su ka zama kana da lambar wayarsa time to time kana kiransa malamin su na islamiya dan malamin ajin su ya zama kana da lambar wayarsa kana kira lokaci lokaci ya ko malam ya kokari ya kaza ya ko yaro ya wani ana ganin dai ba wata matsala akwai matsalar da za ka ga kila akwai ta ana san dama a samu a tattauna zai ce maka gaskiya da damuwa akwai matsala ta kaza da kaza da kaza da aka sai ka tambaya game da halin danka game da halayyarsa game da ladabinsa game da abokansa malam to kuma abokan dai da ake ganin yana dan mu'amala da su ba masu matsala bane ko shi malamin ajin ya sani in masu matsala ne zai ce a'a gaskiya akwai matsala to sai a hadu da malamin ajin a ga an raba shi da waɗannan abokan ya yarinyar nan dai a kawayenta dai da ake ganin suna dan kai kawo a cikin makaranta ba masu damuwa bane ko ba marasa tarbiya bane a'a ba masu matsala bane shikenan malamin zai ji dadi kuma zai taya ka sa ido banda sa idan da kulawar da yake yi ta wajibinsa to akwai kuma extra kulawa da zai dinga bawa danka wa kadhalika mutaba'atuhum fi dirasatihim haka ma bibiyar su a wajen karatuttukan su wa tahsilihim al-ilmi da kuma yanda za su samu ilimi wa mutaba'ati daftaril wajibat da kuma bibiyar exercise din su na assignment ka dinga dauko jakar yaro za ka ga yaro in baka kula sai zama barawo ma baka sani ba sai ganshi da birka wajen guda biyar duk wanda ya wasarere a aji sai ya dauke biransa sai ganshi da shafana da kilina da wasu abubuwa saboda ba ruwan iyayen da jakarsa kai wani lokaci har kudi yaro sai ga yana boye kudi a cikin jakarsa iyayensa ba sani ba ya tafi islamiya babarsa ta dauko jakarsa ta boko a zazzage a ga meye a ciki duk littafin da ba kuka siya mun ba to ya kamata ku ji a ina ya same shi duk fensirin da ba nasa bane ko fensira guda biyu da nasa da na wani a ina ya samu ɗayan an ganshi da shafana kuma ku kun san ba ku sai mai shafana ba kun ganshi da kilina kuma ba ku sai mai kilina ba ya kamata in ya zo a ji wannan kilina ta waye ɗabi'ar yaro wani lokaci kawai ta kusa na kusa da shi kawai ya ga shi ba a siya ba sai ya dauki to tun yana dan nursery ko yana primary ya fara dauke kai wannan ya zama gwamna ya kuke tsammani to kaga duk wannan yana daga cikin abin da in yaje in zai tafi boko ya dauki jakar boko a dauko ta islamiyar ita ma a zazzage a gani da me a ciki da yawa za ka ga yaran nan in sun tasa ma har kayan laifin su duk za ka ga a cikin jaka yake in mai shaye-shaye ne za ka ga ƴan kayan shaye-shaye suna cikin jaka saboda ya san ba a taba mai jaka jakar sa la ya masuhu illa al-mutahharuna ce waya in yana da waya ana ta kwana-kwana za ka ga a cikin jaka yake boya saboda ba mai taba mai jaka yanda ya ajiye ta haka zai zo ya dauki kayan sa kaga wannan akwai nakasu da tasgaro daga iyaye gaskiya indai za ka yi tarbiya fa sai ka zage danzi musamman a wannan lokacin da muke ciki da kuma yaran nan idan su suma a bude yake bida ka sai ka zama kai ma mai wayo ne sosai duk ta inda suka biyo ya zama to kana da hanyoyin da za ka bi da su dan ka gane inda yaran ka ya kwana inda ya tashi da inda ya kwana wa ma'arifa yake cewa mutaba'ati daftarul wajibat wa ma'arifati malhuzatil muallim da kuma sanin tsokacin malami wannan yana da matukar muhimmanci ka dinga san malamin ka wani tsokaci zai yi akan danka ko yarka to shi ma sanin tsokacin da malami zai yi alal waladi akan da likai ta tamakkana min mu'alajatiha dan akwai matsala ka samu daman magance ta tun matsala tana karama to wannan yana daga cikin abinda kulawa da shi yana da matukar muhimmanci an ce lokaci yayi to wannan sadarorin mun kara mun cina ko ba mu kara ba fa ina yatuka bi dirasati ibnik kulawarka da karatun danka wasilatuka alwasiqa bi madrasatihi da kuma alakarka mai karfi game da makarantar sa kuma kaka ce makarantar islamiya har ta boko kawai yaro ya san ana yi masa zuwan bazata kuma in kaje kaka gaggaida malaman ka ce a kira ma dan su ma shi yaron ya san cewa baban sa ya zo makaranta to galibin mu za ka ga wallahi ba ma zuwa sai matsala ta faru wani ma matsalar ta faru kana ta sanya zo ku tattauna dan a warware matsalar a magance abin wallahi sai yake zuwa wallahi wani sai yake zuwa wanda kamata yayi da irin wannan da ka dan samu lokaci je leƙa makarantar shi ma kawai yana ajiye ji an ce zo babanka ya zo to kaga in yana wasu laifuffuka ko yana so ma ya fara wasu abubuwa ya san baban sa yana zuwan bazata tana cikin ajiya ce zo abbanki ne ya zo da haka wajibi ne kulawarka game da makarantar ɗanka da alaka mai ƙarfi game da makarantarsa wa muallimihi da malamansa dukkan da lambobin wayarsu ka kira wannan mu gaisa ka ce kawai kira ne mu gaisa ya yara ya kuma abubuwa da ya wata matsala a nan ne za ka ga kana ɗan bada haske inda wata matsala za a ce akwai gaskiya yaron nan ko yarinyar nan kaza 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 in sai ka shiga to in ta wayar za ku iya warwarewa ku warware wa da fatirhi da littafansa wa marahilihi addirasiya da marhalar da yake ta karatu yanzu wani za ka ga ya shigo makaranta zai yi reporting ɗansa ba shi da lafiya ka ce a wani aji yake ce wallahi bai sani ba aji ɗan aji ɗaya ne ko aji biyu ce kashi wallahi malam ban san a wani aji yake ba wannan wani irin shirme ne wallahi da za ka ga irin wannan ko kawai mutum ya zo ya ce maka ai an ce yanzu misali sai ya zo ya ce maka ai an ce dai an dai ce mun a aji biyu take kuma kuna da aji biyu sun kai guda takwas ko goma wanne a ciki an fahimta ko an ba ta mukulli ta taho da shi ko an ba yaron mukulli ya manta ya tafi da shi sai a biyo a wani aji yake ce wallahi ban san ajinsa nawa bai sani ba ya sunan duk bai sani ba ya sunan malamin ajin bai san sunan form master din su ba bai san a wani aji yake ba bai san aji na nawa duk bai sani ba saura shekara nawa ya gama duk ba to wannan yana daga cikin abin da uba ya wajaba ya sani marahilihi addirasiya khairun ma'in khairu ma'inin wannan mafi alherin abinda ke taimakawa ne ala salahihi akan gyaruwar ɗansa wa ta'alimihi da ilmantar da ɗansa bi izini Allahi da izinin Allah za mu tashi ikhtiyarul as-sadiq zabar aboki abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka